sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Fatan ana ci gaba da shagulgulan sallah lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 14 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai.
Dakarun Isra'ila na ƙasa sun haɗe da na sama a wani hari da suka kai zirin Gaza da safiyar yau Juma'a a cewar sojojin ƙasar a wata sanarwa. Jama'an Amurka sun ce mutanen da suka kammala yin rigakafin coronavirus za su iya daina sanya takunkumin rufe hanci na kariya su kuma daina ba da tazara a yawancin wurare. A yau Juma'a jama'an Afghanistan suka tabbatar da cewa Amurka ta mika wani babban sansanin soja ga sojojin ƙasar yayin da dakaran Amurka da na NATO ke barin Afghanistan.
To kan labarin kenan. A cikin rahotanninmu na yau za a ji halin da ake ciki game da tsaro a yankin Sokoto na arewa maso yammacin Najeriya.
Kuma sun kare ta tsaruka masu mara shugaba su gani kuma gaskiya ba. Har sai muna bukatar ainihin tsarin intervention.
Za a ji cece-kucen da ake bayan da wasu ƴan adawa suka zargi tsohon shugaban jamhuriyar Nijar Yusuf Muhammadu da mallakar wata dukiyar da suka ce bai bayyana dalla-dalla kamar yadda doka ta ce ba.
Awon shekara goma da ya yi dalla guda ba su ya sata ba. A nan Yamai ba su da hili da su gwani suka ci shugaban ƙasa ya sata.
To ko me yasa Fasto Abubakar Musa ya jagoranci Kirista wajen yi wa musulmi barka da sallah a jamhuriyar Nijar?
Mun sani duka uwayenmu ne kuma yannanmu ne kuma kannanmu ne kuma kakanninmu ne kuma a Nijar dukanmu zuriya guda ne kabila kuma guda.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Dalo ke gabatarwa. Za kuma aji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo mana. Amma yanzu bari a fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Dakarun Isra'ila na ƙasa sun haɗe da na sama a wani hari da suka kai zirin Gaza da safiyar yau Juma'a a cewar sojojin ƙasar a wata sanarwa. Dakarun tsaron Isra'ila sun rubuta a shafinsu na Twitter cewa muna kan kai hari yanzu haka a zirin Gaza, amma daga baya sun ambaci cewa ba a samu kyakkyawar sadarwa ba ne daga ɓangarensu. Sun kuma tabbatar da cewa dakarun sun harba makaman artillery daga cikin iyakar Isra'ila. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya faɗa a wata sanarwa da aka naɗa ta bidiyo cewa Hamas za ta ga babban sakamako. Abinda muke yi kenan kuma za mu ci gaba da yi ta amfani da ƙarfin soja. Mazauna Gaza da ke kusa da iyakar yankin da Isra'ila sun tabbatarwa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ba su ga wata alamar sojojin ƙasa na Isra'ila ba a cikin yankin, amma sun ba da rahoton jin harbin makaman artillery da kuma hare-hare ta sama da yawa. Jama'an Amurka sun ce mutanen da suka kammala yin rigakafin coronavirus za su iya daina sanya takunkumin rufe hanci da baki na kariya su kuma daina ba da tazara a yawancin wurare. Ko da yake har yanzu za a buƙaci sanya takunkuma a cikin ababen hawa na haya, gami da asibitoci, gidajen yari da kuma cibiyoyin waɗanda suka rasa matsugunansu. A ƙasar Japan kuma a yau Juma'a aka tura wa shugabannin kwamitin gasar wasannin Olympic na guragu da kuma gwamnan Tokyo Yoriko Koike wata takardar ƙorafe-ƙorafe mai ɗauke da sa hannun mutane fiye da 350 da ke nema a soke gasar wasannin Olympic ta Tokyo. Kasar Japan na fuskantar karuwar yaduwar coronavirus a wurare daban-daban ciki har da Tokyo, inda aka shirya yin gasar wasannin Olympics din da za a fara ranar 23 ga watan Yuli. A halin yanzu Amurka ce kadai kasar da tafi Indiya yawan waɗanda suka kamu da cutar COVID-19, amma jami'an lafiya sun ce tayu ba a samu rahoton cikakken adadin waɗanda suka kamu da cutar ba a Indiya. A yau Juma'a jami'an Afghanistan suka tabbatar da cewa Amurka ta mika wani babban sansanin soja ga sojojin ƙasar yayin da dakaran Amurka da na NATO ke barin Afghanistan. Sansanin na a kudancin lardin Kandahar ne, kuma a baya kimanin dakarun ƙetare 30,000 ke cikinsa da kuma masu aikin kwanta ragi a lokacin da yakin Afghanistan na kusan tsawon shekara 20 ya tsananta. Wani mai magana da yawon ma'aikatar tsaron Afghanistan Fawad Aman ya rubuta ta Twitter cewa an dankawa dakarun ƙasan duk ayyukan sansanin na Kandahar a wannan makon. sauran kimanin dakaran Amurka 2500 tare da na kawancen NATO kusan 7000 dole za su fara Afghanistan ranar 11 ga watan Satumba bisa ga umarnin da shugaban Amurka Joe Biden ya bada.
An jima kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu yankin Sokoto na arewa maso gabashin Najeriya inda ake ci gaba da fuskantar kalubalen tsaro. Muhammad Nasir Gareka.
Har-haren ta'adda ce dai a Najeriya kusan a ce yanzu lamarin ya kwancewa kowa kai domin ba yadda ba a shedi hari ba daga ƴan bindiga. Harin da ƴan bindigar suka kaiwa al'ummar gabas ta Sokoto a garin Isa a ranar sallah duk da yake ba a samu salwantar rayuwa ko jikkata wani mutum ba. A cewar shugaban karamar hukumar Abubakar Yusuf Dan Ali abu ne mai nuna cewa akwai bukatar daukin gaugawa domin abin ya soma wuce wuri.
Idan na kai report din ga chancellor Sir Gansu Munzo da su kuna musu bayanan duk abubuwan da suke cewa doka ga majina ta ko kalubale domin nau ɗaya an kawar shugowa cikin gari doka ga mai alkota amma duk sauran lawa gaman sai dai a tsaya kauyukan to mu sun kare ta kauyukan su mara shugowa cikin gari ko ba gaskiya ba gaskiya muna bukatar an kare intervention ko ba gaskiya ba mu ko dan gurgurun hali dai suna zagaya sosai duk inda an kace musu ga abu ya faru suna aika kansu.
Rundunar ƴan sanda ta jihar Sokoto ta bakin kakakinta DSP Sanusi Abubakar ta tabbatar da aukuwar wannan harin da kuma jajircewar jami'an tsaro wajen korar ƴan bindigar. To sai dai kawo hada wannan rahoto ba samu cikakken bayani ba daga jami'an ƴan sanda mai kula da yankin na Isa. Na tuntubi wani mazaunin garin domin jin yanayin da ake ciki bayan jami'an tsaro sun yi nasarar fitattakar ƴan bindiga.
To yanzu yanayin da ake ciki dabbobin da anka kama kanana ne aka doka cikin gida amma sun tafi can akwai wani bawan Allah da addan shanu yara na ƴan mata kanana haka su ne suke ciwo bakin gari ya ganga ya tura su kahin a dawo da iri to can sai sun ka gamo da shanun sun ka kwashe sun ka daidu abin da anka yi kiyasi da shanun da tsananan dabbobin 35 gaba ɗaya 36 sun ka daidu sannan kuma cikin dare jiya akwai nan bargaza wasu ƴan bangan da katsaron garin su wani kira ne yake gaya min cewa sun samu labarin mutane sun hito tsakanin Tozai da Gazau don haka a sanar da mutane ba a san da sun ka amma dai a sanar da mutane to amma dai har yanzu kawai da mu san labarin sun ka shiga ba.
Lamarin rashin tsaro dai na ci gaba da jan hankulan jama'a musamman a arewacin Najeriya inda jagororin al'umma ke ci gaba da kiraye-kiraye ga gwamnati. Shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci a Najeriya mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na daga cikin masu irin wannan kiran.
Rashin tsaro abu ne wanda ke damun kowa musamman shugabannin gwamnati saboda kuma da ƙarin kira ga shugabannin gwamnati daga shugaban ƙasa da gwamnonin jihohi da sauran al'umma a ƙara daure damara a shakan wannan matsala ta rashin tsaro a ƙasarmu. Abun yana son ya wuce wuri ko kuma ya wuce wuri to ana kame-kame na jama'a ana karɓar kuɗi ta fansa da sauransu to mu musulmi mun san wannan ba addinin musulunci bane kuma yawanci wanda suke yi ana cewa musulmi ne to in musulmi ne muna kira gare su ji tsoron Allah su koma ma addinin musulunci su bi hanyoyi na ƙwarai za su taimaka ma al'umma a samu ci gaba domin ƙasarmu ƙasa ce mai arziki mai albarka.
Yan Najeriya dai na ci gaba da sauraron gwamnati ganin yadda za ta karɓa waɗannan kiraye-kiraye da ake yi ko da za a samu sauyi ga matsalolin na rashin tsaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Agai da Muhammad, kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya.
Bayan kwana shida ana fama da matsalar tura mai, lamarin da ya janyo fargaba a gidajen mai a wasu sassan Amurka. An fara tura mai a bututun man da ke gabashin kasar da suka fuskanci kalubale sakamakon wani kutsen yanar gizo da aka dora laifin akan wasu masu kutsen Rasha da ake kira Dark Side. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga masu ababen hawa da kada su damu. Ya ce wannan matsala ce ta ɗan lokaci. Kada ku sayi mai fiye da yadda kuke bukata nan da 'yan kwanaki masu zuwa. Shugaban ya kuma gargaɗi masu gidajen mai akan kada su ƙara farashin man. Yana mai cewa kada wanda ya yi amfani da wannan yanayin don cin riba. Babbar kotun kasar Kenya ta yanke hukunci jiya Alhamis na cewa kokarin shugaba Uhuru Kenyatta na yin garan bawul a kundin tsarin mulkin kasar ya sabawa doka, inda kotun ta dakatar da abinda masu sukan lamiri suka kira wani matakin siyasa na neman takawa mataimakin shugaban Barki wanda ya samu sabani da shugaban a bainar jama'a. Yan majalisa sun riga sun sanya wa kudirin garan bawul dan hannu wanda ake kira Building Bridges Initiative da turanci, wanda ya zama wani babban canji ga tsarin gwamnatin kasar da ke gabashin nahiyar Afirka tun bayan da aka fidda sabon kundin tsarin mulki a shekarar 2010 amma a yanke hukuncin akan korafe-korafe da bangarori daban-daban suka shigar wani kwamiti mai alƙalai biyar a kotun ya ce Kenyatta yayi amfani da wani tanadin kundin tsarin mulki da aka yi musamman don yan ƙasa don fara yin canjin abin da ya sa hakan ya sabawa doka Gwamnatin wacce ta so a kada kuri'ar raba gaddama bayan da Kenyatta ya sanya wa kudirin hannu don zama doka ta ce za ta dauka ƙara
Gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu inda wannan karan zamu nufi jamhuriyar Niger inda ake tucece kuce tun bayan da ƴan adawa suka zargi tsohon shugaban kasar Isuhu Muhammadu da mallakar wata kaddarar da suka ce bai bayyana ta dalla-dalla kamar yadda doka ta ce ba daga jama'i babban birnin kasar ga Sulaiman Muna Barma da cikakken rahoton
ainihi wani jigo a babbar jam'iyyar adawa ta Model Lumana Bana Ibrahim ne ya bankado wannan labari a shafin sa na Facebook bayan nazarin bayanan da rahoton kotun Kurde Kont na 2020 ya kunsa game da kadarorin da Isu Muhammadu ya mallaka kafin ya sauka daga kujerar shugabancin kasa
shugaban kasa wanda ya bargado ba a ga ma mutane ba ina ke samun gidajen da ya mallaka a cikin gidajen nan akwai gida attawa da mun kai bincike ba a ma ida ba gine-ginen da ake yi har yanzu ana ci gaba da shi mun kai bincike sai mun ka gane cewa gidan nan gidan gwamnati ne tunda a cikin mallakan kamfani SNTN ne take kundin tsarin mulkin kasa aya 52 ta hana ma shugaban kasa a lokacin da yake mulki ko da kanshi ko kuma ya biyo ta wani ya sayi wani abu da ke cikin dukiyar kasa da ake ce ma bien de l'etat ko kuma na kamfanoni da ake ce ma société d'etat an hana mai an ce in yi shi ya saba ma doka
Bana Ibrahim na ganin ya zama wajibi kotun ta Kurde Kont ta sake waiwayar tsohon shugaban kasar ta Niger domin ya yi wa jama'a cikakken bayani kamar yadda doka ta wajabta
nauyi ne da ya rataya a wuyar duk ɗan kasa na ganin cewa an kare kundin tsarin mulki don ka mun ka ce ya kamata kotu wadda aikinta ce kenan ta sa ido ta gani in ba a saba ma doka ba ta tambaye shugaban kasa da ya bargado gidan nan wani gida ne kuma tushen gidan daga ina ne ya fito in dai a cikin dukiyar gwamnati ne ya saba ma doka kuma ya kamata a yi mai hukunci bisa kan wannan
sai dai makusantan tsohon shugaban kasar na cewa babu kanshin gaskiya a wannan zargi da suke dauka a matsayin wani shaci fadi maras tushe Alhaji Asmana Muhammadu na daga cikin mashawartan fadar shugaban kasar Niger a zamanin Isu Muhammadu
wannan mutane mun san su kuma sun san mu an san su wane ne barayi su wane ne adalai mun gode wa Allah tsawon shekara 10 da yayi dala guda ba su ya sata ba anan ya mai ba su da jili da su gode suka ci shugaban kasa ya sata babu kare guda da shugaban kasa ya amsa na wani yabba wani ko yabba dan shi ko yabba iyalin shi kai yanzu shugaban kasa kamar Isu Muhammadu da zuwa shekara 10 na shugaban kasa kungiyar mu Iran ta bashi wannan miliyorori kuma an yi zancen shi da miliyan da bai wuce miliyan 10 ko ma yayi yawa duka gaba daya
kundin tsarin mulkin jamhuriyar Niger ne ya umarci kowanne daga cikin shugabannin kolin kasar ya yi wa kotun Kurde Kont bayani game da adadin dukiyar da ya mallaka kafin soma aiki sannan tilas ne ya sanar da jama'ar kasa abinda ake ciki game da waɗannan kadarori a kowace shekara dalili kenan ƴan adawa ke ganin buƙatar sake duba bayanan da tsohon shugaban kasa ya gabatar wa kotun ta Kurde Kont watanni kaɗan kafin ya shida daga karagar mulki Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Niger
A gaida Suleiman har yanzu muna jamhuriyar ta Niger inda al'ummar Kirista suka kaiwa musulmi gaisuwar sallah Haruna Mamman Bako gare ka
A jamhuriyar Niger membobin kungiyar nan ce ta mabambanta addini mai suna Sedir Committee du Dialogue Interreligieux ke ci gaba da yiwa juna barka da ganin an kammala azumin Ramadan na wannan shekara lolani kamar yadda Pastor Abubakar Musa shugaban haɗin kan Kristoci na birnin Kwaniye mini karin bayani.
Sako da nake da shi zuwa ga wayanmu kakanninmu yannanmu shugabanninmu muna musu barka da sallah kuma muna ma shugabanni barka da shan ruwa muna musu fatan alheri kuma bari Ubangiji ya muna gafara Ubangiji ya nuna alherin sa da jin ƙasa zuwa ga ƙasar mu baki daya abin da muke farin ciki da shi ne an yi sallah lafiya kuma an ƙare lafiya kuma farin cikin mu duka shi ne zaman lafiya a cikin ƙasa kuma mu yi murna mu yi farin ciki domin zaman lafiya da ke ci gaba da yi a cikin ƙasa ta mu muna fatan alherin Ubangiji zuwa ga wannan ƙasa kuma muna ma dukkan maiya dukkan shugabanni na ƙasa baki daya muna ma kowa da kowa malamai dukkan muna musu barka da sallah barka da wannan sallah da aka yi muna musu fatan alheri kuma gaskiya muna tare da su fisa da wannan sallah da aka yi mu sani duka uwayenmu ne kuma yannanmu ne kuma kannanmu ne kuma kakanninmu ne kuma a Niger duka mu zuriya guda ne kabila kuma guda akwai tabbataka duka tsakaninmu da haka muna ma dukkan yan uwa kabile daban-daban barka da sallah a fannin mu muna addu'a domin kwanciyar hankali a cikin kasar ta mutu Niger yadda zan ce idan babu kwanciyar hankali dukkan addinan da ke cikin wannan kasa babu wani addini wanda zamu iya koyi ba ya abotar Ubangiji in babu kwanciyar hankali amma addu'a mu shine a kullum muna addu'a domin kwanciyar hankali a cikin kasar mutanen ta Niger
na tambaye mallam Tasiu Alkali shi ma memba wannan kungiyar ta Sidiyar ta haɗin kan mabambanta addinai a jamhuriyar Niger da ta kunshi mabambanta addinan na kowane bangare ko ya suka ji da wannan saƙon barka da sallah da kristoci suka wa musulmi a irin wannan lokacin da maganar zaman lafiya da tsaro ta dabibiye kasashen mu
kwarai muka ji dadi kwarai muka ji dadi nace babban abin da adda muhimmanci gare mu a ce ga hanya ta azumna lahiya a hada kai tunda kowa ya san yau lokacin ga wanda muke ciki kenan da Hausa aka ce in kidi ya saki rawa saki wa ta kai kenan yanzu da an kai bukata hadin kai duk hanyar da aka bi a kanu mutane shi hadu yanzu ita ce mahi muhimmanci sai ga kowa Allah ya kara ba mu hadin kai wallahi alhamdulillahi 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 muna fatan Allah ta'ala ya kara hada kanun mu daidai ya daida domin duk sanda an ka ci al'umma kai ya hadu to wata baraka ba ta shigowa duk ko in baraka ba ta shigo ba zaman lahiya ya zo zaman lahiya ko shi aka so
sallar dai ta wuce kuma ababen da suka dauke hankulan jama'a a jawaban da magabata suka gabatar a bana shine sha'anin tsaro da yiwa juna adalci da zaran muna bukatar ganin an kwace daga waɗannan itila'in da suka dabaibe rayuwar jama'a Haruna Bamman bago na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna
kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Shirin duniyar Amurka wannan mako zai leka ne ga irin wani da ake toyawa dangane da shirin da Amurka ke yi na komawa cikin matsayin da aka cimma da Iran kan shirin ta na nukiliya da Amurka ta fice a zamanin mulkin tsohon shugaba Donald Trump sunana Mahmud Dalo Madalla to har yanzu ana ci gaba da tattaunawa kan batun komawar Amurka cikin yarjejeniyar nukiliyar Iran da kuma yadda za a tabbatar da ganin an aiwatar da ita ba tare da tangarda ba masu lura da lamura sun ce wajibi ne sai an yi la'akari da yaduwar makaman nukiliya a yankin gabas tsakiya yayin da Iran din ke neman a dage mata takunkumin da aka kaba mata baya ga haka akwai bukatar a taka burki ga irin ayyukan da mayakan yan shi'a ke yi a yankin wanda suke samun goyon bayan hukumomin Iran David Shenega babban malami ne a cibiyar Washington Institute kuma tsohon mai ba gwamnatin Trump shawara ne kan batutuwan da suka shafi yankin gabas tsakiya A cewarsa, Iran na matukar bukatar ganin an dage mata dukkan takunkumin da aka saka mata. Kafin ta koma jibbar da aka dora ta a wancan matsayar da aka cimma wacce ake kira JCPOA a takaice. Sai kara da cewa akwai kuma bukatar Amurka ta yi amfani da wannan dama ta takawa Iran burki kan irin ayyukan ta'asar da take yi da ita da kawayenta a yankin. Kice idan aka dage mata takunkumin da dama, babu wata madogara da za a iya dafawa don tilasta mata su dakatar da ayyukanta. Waɗanda suka hada da yawaitar makamai masu linzami da mayakan Shi'a masu samun goyon bayan Iran ke harbawa a ko'ina a yankin, kama daga Iraki, Yemen zuwa Siriya da Lebanon. Iran din tana amfani ne da duk makamanta wajen yakar gwamnatin Biden. Da zimmar ganin ta samu makamin da za a mata rangumi idan aka koma tebur tattaunawa kan shirin nukiliyar nata. Tun a baya dai shugaba Biden na Amurka na da sha'awar komawa cikin wani yarjejeniya, amma ya zama dole sai Iran ta gyara halinta kamar da ya faɗa. Shugaba Biden ke linki cewa a shirye muke mu koma kan teburin tattaunawa da kasashen nan biyar da ɗaya a haɗe. Wato China, Faransa, Jamus, Rasha da Burtaniya da kuma ita kanta Amurkan kan batun shirin nukiliyar Iran. Dole ne kuma mu tattauna irin tarzoman da Iran take haifarwa a yankin Gabas Tsakiya. Yayin da yake jawabi a gaban wani taron samar da tsaro da aka yi a Munich ta yanar gizo, Biden ya alƙawarin haɗa kai da nahiyar Turai da sauran ƙawaye kan wannan batu na Iran, matakin da wasu masu fashin baki suka ce farar dabara ce. Kelsey Deport kwararriya ce kan al'amuran da suka shafi takaice yawaitar makamai. Ta ce hanyar da za a iya magance damuwar da Amurka ke nunawa kan ayyukan Iran a yankin da kuma hanyar da za a magance shirinta na mallakar makamin nukiliya. Na tattare da maido da wannan yarjejeniya ta JCPOA da kuma ƙara wa Amurka ƙwarin gwiwa kan wannan tattaunawa. Sai dai cikin wata sanarwa da ya fitar, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce muddin aka farfado da wani yarjejeniya, to tamkar an ba Iran din lasisin mallakar makamin nukiliya ne. Ita dai Iran ta fara bunƙasa ayyukan sarrafa sinadarin uranium ɗinta har zuwa kashi 20, sama da mizanin da matsayin da aka cimma na kashi 5, kasan da har ila yau bai kai kashi 90 da ake bukata ba wajen kera makaman. Ita dai Iran ta nuna alamun za ta koma kan teburin tattaunawa, amma ta ce ba za ta lamunci sauya wani sashi na matsayin da aka cimma ƙarƙashin gwamnatin Obama ba. Alex Fatanka mai sharhi ne kan al'amuran da suka shafi shirin nukiliyar na Iran a Middle East Institute. Ya ce abin da za a gani shi ne za a shirya taruka. Amurkawa za su nemi hanyar da za su bi su koma cikin wani yarjejeniya. Za a iya wa Iraniyawa sassaucin wasu takunkumai, amma ba komai da komai ba. Abin na biyu a nan shi ne kowa zai yi kokarin ya ga cewa bai wulakanta ba, amma dai kowa na bukatar a koma turbar diplomasiya, inda za a fara da ƙananan batutuwa ta yadda kowa zai samu ƙwarin gwiwa. To haka zalika, gwamnatin Biden ta ɗauki wasu matakai a Majalisar Ɗinkin Duniya don maido da tsare-tsarenta kan Iran kamar yadda yake kafin gwamnatin Trump ta canji. To sai dai komawa kan teburin diplomasiya ba abu ne mai sauki ba, domin akwai tambayoyi da dama da ke bukatar amsa a cewar wasu masu sharhin. Wani kalubale kuma da za a fuskanta da Iran shine kan yadda take tsoma baki a wasu al'amuran yankinta da suka hada da na Yemen, inda take fada kaikaice da hukumomin Saudiya. A farkon watan nan gwamnatin Biden ta ce za ta kawo ƙarshen tallafin da take ba dakarun da Saudiya ke jagoranta, abinda gwamnatin Biden ta kira yunkurin maido da hulɗar diplomasiya da Amurka ke yawan jaddadawa. Jama'a da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani ciko idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Fati TV da Kuswara da ta haɗa wannan rahoto, sai kuma Juli Lagos Gresha da ta haɗa shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
Akwamu na farko a yau ya fito ne daga gurin Sani Muhammad Chindo, unguwar Karofi Madawaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. ya ce salam viyoye Hausa ina taya daukacin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya barka da karamar sallah barka da gama wannan azumin watan Ramadan da fatan za mu yi shagulgulan sallah lafiya daga ƙarshe nake addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya mai daurewa a kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya Allahumma amin wasika ta gaba ita kuwa cewa ta yi muryar Amurka tabbas gyara kayanka bai taba zama sauke mu raba ina kira ga ɗan uwana matasan Najeriya da mu gudanar da shagulgulan bikin sallah lafiya cikin kwanciyar hankali da nasuwa mu kauce wa yin tukin ganganci wanda zai iya haddasa hadari ko kuma asarar rayuka da dukiyoyi dan an ce lafiya jari ce sako daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yoben Najeriya shi kuwa Aliko Auta Kafinta yalwa gidan akwati barikin ladi a jihar Plateau cewa yayi salaziyo ya Hausa dokar da shugaban sojoji yasa na hana hawan mashin na kwana biyu saboda kada a kade kananan yara wannan dokar ta yi daidai haka zalika Abubakar Saluhu Arkime Fataskum dake jihar Yobe cewa yayi assalamu alaikum muryar Amurka hakika yunkurin Najeriya na kafa kotu don hukunta masu aikata laifuffukan ta'addanci abu mai kyau ne dan haka muna fatar za a inganta wannan yunkurin Allah kuma ya bada sa'a amin shi kuwa Shehu Adamu Rijau cewa yayi ƴan uwana al'ummar musulmin Najeriya a yayin da muke ci gaba da gudanar da shagulgulan sallah to kada fa mu manta mu yi wa kasar mu addu'ar samun zaman lafiya don gaskiya kasar tamu tana buƙatar samun hakan daga gare mu ubangiji Allah ya sa azumin da muka yi karɓaɓɓe ne Allah ya sa muna daga cikin tantattun bayinsa albarkacin wannan wata Allahumma amin
to kafin mu karkare ga Maryam ta sake dawowa da dan bitar labaran
Isra'ila na ƙasa sun haɗe da na sama a wani hari da suka kai zirin Gaza da safiyar yau Juma'a a cewar sojojin ƙasar a wata sanarwa. Jami'an Amurka sun ce mutanen da suka kammala yin rigakafin coronavirus za su iya daina sanya takunkumin rufe hanci da baki su kuma daina ba da tazara a yawancin wurare. A yau Juma'a jami'an Afghanistan suka tabbatar da cewa Amurka ta miƙa wani babban sansanin soja ga sojojin ƙasar yayin da dakaran Amurka da na NATO ke barin Afghanistan. Bayan kwana shida ana fama da matsalar tura mai, lamarin da ya janyo fargaba a gidajen mai a wasu sassan Amurka. An fara tura man a bututun man da ke gabashin Amurka da suka fuskanci ƙalubale sakamakon wani kutsen yanar gizo da aka ɗora laifin akan wasu masu kutsen Rasha da ake kira Dark Side.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya da gabatar da shirin da Julie Leather Creation wacce ta hada shi Ni Ibrahim Kalamu Sigarba daga garin Washington DC nake muku fatan alheri wassalam